dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, sarki mahaliccin sammai da kasai, wanda ya ni'imta bayinsa da lokutai masu falala. Daga cikin irin waɗannan lokutai akwai waɗannan kwanaki goma da muke ciki. Lalle hakika mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya. Hakika mun shaida Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya bayyana cewa mafi soyuwar ayyuka a wurin Allah su ne ayyukan alkhairi a waɗannan kwanaki guda goma. Ya Allah, ka yi salati bisa wannan annabi naka da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar sakamako. Ya ku bayin Allah masu girma, a karon farko in ne muku wasiti da ni kaina akan mu ji tsoron Allah. Tsoron Allah jari ne a duniya da lahira. Allah ka azurta mu tsoronka. Lallai hakika har yau dama tana gare mu ga waɗannan kwanaki masu albarka, wanda yau akwai ragowar kwanaki guda biyar da suka rage a cikin waɗannan kwanaki mafiya falala, wanda na zo na tarar da na'ibi yana ɗan farfa'idoji game da waɗannan kwanaki, wanda lallai ya kamata mu yi riƙo da waɗannan abubuwa. Abin da zan ɗora a nan shi ne, a cikin waɗannan kwanaki akwai wata rana mai falala ƙwarai da gaske, wacce bai kamata dukkan mumini ya sake da wannan rana ba. Wannan rana tana ɗaya daga cikin ranar da ake ribatan waɗannan ayyuka kyawawa da ake so mutum ya aiwatar a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Wannan rana ita ce ranar Arfa, wacce take kamawa tara ga watan Zulhijja. Ta bana ta kama ranar Talata, alhamdulillahi rabbil alamin, da babu sabani dukkanin al'umma musulmi sun haɗu a kan cewa ranar Talata ita ce ranar Arba. Kun ba kuma wanda yake wani abin daban ba wanda ba musulunci yake ba, wannan kuma ba ka rasa irin waɗannan. Don haka wannan rana ce mai falala ƙwarai da gaske, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu cewa azumi na wannan rana in ka yi shi to yana kankare zunuban shekara biyu, shekarar da ta gabata da kuma shekarar da za ta zo a bayan wannan rana ta Arba. Wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari a kansa, yadda yake cewa siyamu yawmi Arafa, azumin watan Arafa, a azumin ranar Arafa, a hatasibu ala Allahi an yukaffira sanatin lati qablahu, yace ina fata daga Allah wannan zai kankare zunuban shekarar da take kafin wannan azumin, wasanatin lati ba'dahu, da kuma shekarar da za ta zo a bayansa. To kaga wannan ba karamar garawa sabo ne, yasa ba wanda yake misin, in dai mutum ba a cikin aikin haji yake ba to shine haramun yi azumi na Arfa ba a yi, amma wanda yake gida to ya kamata ya ribaci wannan rana ya azumce ta. Sannan ita dai ranar Arfa ita ce fa ranar nan da Allah ya cika addininsa a cikinta, ya cika wa muminai ni'imarsa. Allah ya saukar da faɗinsa da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau nake cika muku addinin, addinin musulunci ya cika, ba wani wanda yake sai ya zo ma da wani abin wanda ba shi ne abin da ya zo a cikin Ƙur'ani ko Sunna ba, sannan ka karɓa sunan wannan abin bid'a, domin addini ya riga ya cika. Yace na cika muku addini na, wa atmamtu alaikum ni'imati, kuma na cika muku ni'imata, wa raditu lakum al-islam dina, kuma na yadda muku addinin musulunci ya zama shi ne addini. Shi yasa inda Allah, inna dina inda Allah al-islam, lalle hakika addini a wurin Allah shi ne addinin musulunci. To a wai ranar Arfan bayan nan, a ranar ana amsa addu'o'i kamar yadda ka san daren Lailatul Qadri ita kuma a cikin ranaku ita ce wata rana ta musamman da in ka roki Allah abu Allah yana amsawa, kuma a ranar ana gafarta zunubai, ana kankarewa mutane dukkan kurakuransu, Allah yana saukar da rahamarsa. hadisin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min yawmin babu wata rana akthar min an yu'tika Allah fihi afdan min an-nar mafi yawan wa'anda Allah yake entawa daga shiga cikin wuta babu wata rana da kaita yanda Allah yake enta mutane za su shiga wuta amma Allah ya ce a'a an ento su aljanna ce muko musu min yawmi arafata kamar ranar arfa babu kamar ranar arfa wa innahu la yadunu Allah yana kusantowa wa yubahi al mala'ikat Allah yana bayyana yana nuna ikonsa da kasaitarsa ga mala'iku fa yaqulu sai ce da su ma arada haula wa yana suke azumin wayannan masu hawa dutsen arfa wannan mai tasbihin wannan mai karatun alqur'ani wannan mai sadaka wannan mai sadar da zumuncin wai me suke nema ne mana duk abin da suke nema zai ba su kenan shi sa babban malamin hadisi al-imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala ya fada a cikin ingantaccen littafin sa hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce afdalul ayyami mafi falalar kwanaki kwanakin duniya gaba daya kwanan ko yinin da yafi ko da yini sai ce yawm arfa ranar arfa duk da akwai wani hadisin da yazo kuma yace ranar idil layya sannan kuma ranar da take munsa dan haka dai rana ce mai falala daga cikin abin da ya kamata mutum ya yi an shara'anta yawaita addu'a da kuma yawan cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ana so ka dinga yawan wannan azkar din azlis kai dubu ko kai dubu dari in zaka iya ko kai dari sai da ranar ta wuce baka yi da yawa ba amma wai ba na faɗi adadin domin ka zama daidai da adadin ba ma'ana domin kambamawa ana so dai al-ikthar yawaitawa ya zama lazumin ka a ranar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairu du'a'i du'a'u yawmi arfa mafi alkhairin addu'a shine addu'a ranar arfa yasa in Najeriya kada mai wasa musulmi da ranar arfa wannan abuwa da take damu a wannan kasa ta mu mai albarka wanda mu ba mu da wata kasa sai Najeriya ba inda za mu gudu mu tafi Najeriya ne ta sai mahaifin mu ita sai abun alfaharin mu dan wasu miyagun tsanari sun lalata ta to ba kawai zuba ido zai ba wallahi Allah yana amsa addu'a khususan addu'ar wanda aka zalunta kuma wanda aka zalunta ne shin talaka ne aka zalunta ko wani mai haƙƙi ne Allah yana amsa addu'a duk lokacin da wani azzalumin shugaba ya yi zalunci wani wanda aka zalunta ya ce Allah bi mun haƙƙi na sai Allah ya amsa Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi duk tsagerancin sa da ƙarfin ikonsa da damƙarsa lokacin da ya kama Sa'id bin Jubair ya ce zai halaka shi ya zubar da jininsa addu'a yi ya ce Allah ka yi mu maganin Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi shi sa kwana 40 ba ce ba Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi Allah ya karbe shi ya kashe Abdullah bin Zubair sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jikan sayyidina Abubakar dan Az-Zubair bin Al-Awwam dai daga cikin mutum goma da aka yi musu bishara ta aljanna kakansa shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu innansa ita ce nana Aisha radiyallahu ta'ala babarsa ita ce Asma'u ɗin sayyidina Abubakar kakansa ta wajen uwa ita ce Safiya yar Abdul Muttalib ɗan uwar Abdullahi baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma saboda kullun ana zuwa ma siyasa babu aikin banza ba wai tun yanzu ba kamar siyasa in kana zuwa ci mutuncin ka kana malami shigo siyasa dan dagariya wanda ko kawai ne ba zai iya karanta ba zai zage ka ya faɗi maganar sa ta zauna kai taka ba ta zauna ba tun fa da ake wayannan abubuwa ka duba wannan mutum mai daraja amma saboda an shigo harkar siyasa Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yadi a gaban mahaifiyarsa a haramin Allah da Allah ya ce wa man yuridtihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim duk wanda ya je harami yayi ilhadi ko zalunci sai mun dantsana masa azaba mai rasi amma haka ya kace Abdullah bin Zubair ya kashe manyan malamai da yawa, ya kashe mutane da yawa, ya kashe mutanen Kufa kusan mutum 200. Da ya je masallacin Kufa ya ce inni ara ru'usan kad aina azwahana khitabuha wa inni la zahiwa, ita na ga wasu kawuna sun nuna, wasu ƴaƴan dabino sun nuna, lokacin sauke sai yayi kuma ni zan sauke su. Da ya kama fille musu kai sai da jiri ya gudana, amma da yake zalinta ya mazulumin suka yi masa addu'a kwana 40, tun kafin 40 ɗin ta cika cikin dare yake furgita yana mali wali sa'id ibn Jubayr, me ya kai ni na taba sa'id ibn Jubayr? Duk da Al-Hajjaj ibn Yusuf sakafin ka kalli tarihinsa ba barawo ba ne, ya tara dukiya a lokacinsa amma al'umma ya kashewa. Da ya mutu ya yi gwamnan Iraki, ya yi gwamnan Madina, ya haɗa Iraki lokacin har ƙasar India, shi ne farkon sarkin da ya fara ba da soft loan, a ba da wani tallafi ko bashi ga manoma wanda babu ruwa domin a tallafa musu su yi noma. Amma da ya mutu dirhami 300 kacal ya bari, kamar ka ce yau 30,000 ne, ko wani irin talaka ma zai iya barin 30,000 da yana tare 30,000 ya bari. Sai takobinsa, sai mushaf ɗinsa, ƙur'aninsa, sai doki, bai yi sata ba. Sannan malamai suka ce kai da Allah ku dinga yi wa Al-Hajjaj uzuri fa, me yasa bai taba irin su Sa'id ibn Musayyib ba, ya suna nan har ma yana ganin ƙimar Sa'id ibn Musayyib? Ai an tambaye shi aka ce me yasa kana taba mutane baka taba Sa'id ibn Musayyib? Sai Sa'id ibn Musayyib wata rana ta zuwa ina sallah, da na tara sallah sai ni buja-buja, sai ce mun kai yaro ba haka ake sallah ba, ga yanda ake sai sallah ya koya mu. Malamai suka ce yawancin ga kalli tarihi wanda Al-Hajjaj ya taba to sun shigo hurumin siyasa ne, sai shiga fagen siyasa, kuma wallahi an kalli tarihi haka ne, duk wanda ya taba ya shigo hamayya da su ƴan mari umayya. Isa irin wannan kazamar siyasa ta yanzu Najeriya ni fahimta ta ce, amma ban ci fahimta kowa ba, na fi ganin ƙimar malami ya zauna a inda Allah ya ajiye shi. Wallahi wannan mumbarin da malami yake ya fi kujerar mulki, wallahi ya fi miliyoyin kuɗi, wallahi in har ka san ƙimar abu ya fi ƙima. Me za ka yi wannan kazamar siyasa ana ta rigima da kai wai sai ka zama gwamna? Kuma duk duniya ake wa, ba wai addinin Allah ake wa ba. Dole ko ɗan jagale ya zagi malami, dole a kwarce malami, saboda duk mutanen su ne a wurin ba a taɓa rin malami ba. Kuma duk lokacin da malami ya shigo siyasa za ka yana yi wa mutane asara, ilimin da yake bayarwa ake ƙaruwa da shi, rabin in ka koma majalisinsa rabin raddi yake wa fati ɗin da ba tasa ba, rabin karatunsa ya koma da siyasa ba fiƙihu yake kura, to me amfani wannan? Ko ba zai zama ya samu siyasar Najeriya ma nan ka ƙyale ta ba ta malamai ba ce? Ka koma inda Allah ya ajiye ka mumbari, ka sanar da mutane, mutum ɗaya in ya shirye da kai ya fi a baka jub-jub guda 100,000, wannan shi ne ƙa'ida, Allah ka shirye da mu. To don haka wannan lokaci ne da 'yan Najeriya ya kamata mu dage a wannan rana ta Arfa mu yi addu'a, Allah Ubangiji ya mana maganin wannan ƙasa ta mu, duk kuma masu zalunta mu Allah ya mana maganin su. Allah shi ya san yanda ne su ai tunanin su wani ne, wani tunani ne daban, shi ko Allah tunanin sa daban. Inna rabbaka labil mirsad, kuma addu'a wallahi tana karɓa. Mu haɗu ma da ran da aka yi azumin nan, mi ta roƙo Allah ka mana gyara ta kowace fuska, kowane irin shugaba ne da zai zo ya gyara mu, in ma na kai ne zai gyari ya zo ma ya juye kowa mutumin kirki, to Allah ya sa ya haka. Mafita kawai ba wai abin da ranmu muke so ba, wallahi sai mu gani Allah ka dace da mu. To ana so mu dinga yin addu'a a wannan rana, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairu ma qultu, mafi alkhairin da abin da na faɗa, ana wanda da yiwu na min kawai, ni da annabawa kafinni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan shine mafi alkhairin abin da muka faɗa ni da annabawa. To ya kamata dan uwana ka rike wannan, Allah ka dace da mu. Sannan daga cikin ayyuka ba wai iya ibada ake so ranar alfarma, ana son dukkan wani aiki na alkhairi, sadaka, taimakon marayu, sadar da zumunci, duk wani dai nau'in aiki da ka sani na alkhairi ana so a yi a wannan rana mai albarka. To bayan nan sai ranar 10 ga wata, ita ce ranar Idi na layya, ita ma tana zuwa a cikin waɗannan kwanaki 10 masu albarka, wanda sallar Idi sunna ce mai ƙarfi a wurin malamai, kai wasu ma daga cikin manyan malamai sun ce a wajiba ce ma, kamar Shehul Islam Ibn Taymiya da ɗalibinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziya da Imam Shawkani da wasu suka ce kai in ku kalli abin nan fa sallar Idi wajibi ce, domin an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon rayuwarsa da ya dinga fatin da ya fara sallar Idi guda biyu, ba wata sallah da ya ci fitowa bai ba, ya lazumci sallar Idi guda biyu, kuma aka ga cewa bayan ma yaka yayi umarnin mutane akan cewa a dinga fitowa a tuwo Idi, har ma yace kai mata ma su fito, ko da mace tana aikin haila an hana ta shiga masallaci, amma yace ta to mata su to a tuwo Idi, kuma yace in an je Idin su mata masu haila sai su yi gefe can, su duba su tsaya a gefe suna kallon ayyuka na alkhairi da musulmi suke. Kuma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce matar da ba ta da mayafi wata ta ara mata mayafi ko hijabin da za ta sa ta to sallar Idi, suka ce ba jaban abu wajibi ne ba, to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haka ba, da yawa yau musamman mutanen mu duk sun yi wata da sallar Idi, mutane da yawa ai ba farilla bace ai kaza da sauransu, wanda barin wannan mutum yana barin aiki babba, wanda Idin bana shi ake ce da shi Idul Adha Idul Layya, yana ɗaya daga cikin mafi girman kwanaki a wurin Allah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Tirmidhi yace inna azamal ayyami indallah, haqiqa mafi girman kwanaki a wurin Allah shine yawmun nahar ranar Idul Layya, summa yawmul qarri sannan ranar da take bin layya ɗaya ga sallah kenan, wa huwa alladhi yalihi, a wannan rana ana zubar da jini da hadiyoyi, mutanen da ba sa aikin haji suna yin layya, wanda suke can su yi aikin haji suna yin hadaya, menene taqarruban ila Allah azza wa jalla, domin neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah yana son yaga ana zubar da jini. Yawancin hadisan layya malamai suka ce duk hadisan da zaka tattara na babu layya, in ka koma ilimin hadisi to zaka same su na falalan randi, yawancin su ra'ibai ne, wasu ba su inganta ba, dawo kasan malamin ilimi sukan dauki babu guda sai ce hadisai a babi kaza, yawancin hadisan ba su inganta ba, kamar hadisai ne a babun hankali, duk wani hadisi za ka rawaito ma yake nuna falalan hankali, ai tsara ya jaro shi daga gare sa, wasu mutane suna sallah su biyu ɗaya yana cika rukuku da sujjada amma baya cika tsayuwa da karatun Fatiha da sauransu, ɗaya kuma yana cika karatun Fatiha da sauransu amma baya cika rukuku da sujjada, ta ce wai wane ne yake ce wanda ya bi su hankali, to irin wannan hadisan malamai sun gama driving, sun gama fitar da komai, sun yi analysis sun ce biyojin su ba su inganta ba, in ka koma ilimin hadisi zaka tarar da wannan, shi sa zancen in kai layya za ta zo ranar kiyama da kaho da waye kaho yawma wala hasulu illa rahman wa fadan, kowa zai hau kan rabon sai hayi saradi, duk wannan abubuwa ne sai dai a duba a ta hadisin na Fatima radiyallahu ta'ala anha, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan jinin da yake zuba kowane dugo daya Allah zai kaza, malami da wasu sai biyo cin koma ilmu hadisi ba zai ganta ba, shi yasa lalle hakika wannan yana ɗaya daga cikin ranaku masu albarka, kuma mutum ya nuna farin cikin sa ranar Idi, wannan yana daga cikin kyawawan addini ko da abin da addinin musulunci ya zo da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ana so mutum ya yi kwalliya ya sa kyawawan kaya kayansa, kuma in ya zo ya tsaya ya saurari huduba, wanda duk yana ɗaya daga cikin hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan layya dai ana yin ta a cikin wannan kwanaki masu albarka, sunna ce mai ƙarfi ga mutumin da yake da iko a wajen jamhurin malamai, an shar'anta ta a shekara ta biyu daga hijira, shi sa Allah yake cewa fasalli li rabbika wanhar, ai ka yi sallah ga ubangijinka sannan ka soke raƙuma, su ne mafi ƙima da darajar dukiyoyin larabawa, shi sa aka rawaito Anas bin Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi layya da wasu raguna guda biyu masu fari da baki masu ƙaho, ta inda ya sa ƙafar su yi danne ƙirjin ya ambaci Allah ya yi kabbara ya yanka su da hannunsa, shi sa za ka yi layya abu so ka yanka da kanka kar ka sai ana jin tausayi, duk da dama Bahaushe mu ya gaya mana hadisi tun muna yara, in ka ji tausayin dabba to ta haramta a wurin ka, ka san haka aka gaya mana ko za a yanka kaza ka ce Allah sarki za ka tunaman ya haramta, domin a nuna ma ishi tsarin musulunci in tausayi ne Allah shi ne alhamdulillah. shi sa malamai suka ce latifa a wurin yanka bismillahi wallahu akbar ake cewa tasmiya ake ba basmala ba basmala zaka ce arrahmanu arrahim in ka ce arrahmanu arrahim to Allah mai jin kai mai tausayi kenan ka zo da lafazi na jin kai da tausayi to yanayin tunda yanka ne sai aka cire wannan kawai bismillahi wallahu akbar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsoron Allah da tausayi amma ya yanka dabbarsa kai ma haka ake so shi sa ibn al-qayyim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yad'i udhiya bi tababarin layyaba sai yayi wannan wajibi ne da ma'aikata da yan albashi daurewa yake ake yi mala karka ce ai ni ba zan iya ba ko matasa ka ce ai tunda ba ni da aure gashi kana rike iPhone 17 sannan ka ce ba za ka yi layyaba sunna ce ko ba ka tuna mun baka sadakar ibadar ake so da Allah mutanen su daina fakewa da irin wannan cewa ai ni ba zan iya ba aini akwai abubuwa da yawa daurewa ake yi sunna ce shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargadar da mu akan mutum ya balle ya ba ta da uzuri ba ha kawai da ɗan kudaden sa zai iya amma sai manzon Allah ke cewa man wajada sa'atan duk mutumin da ya samu dama falam yudhi amma ya ki laya fala ya qurbanna musallana kada ya kusanto masallacin kada ma mu zo zai mai idi sai zai zo shi yasa lalle hakika yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mutane su sani kuma ba da kowane irin dabba ake da yawa sai kana yawo wajen kasuwanni zaka san mutanen mu akwai zai wannan kuma wajibi ne na hizba ta tsaya ta sa wakilansa shin wannan dan daro da ake kawa kaga wani dan maraki malam bai gama shan nono daga wajen babansa ba amma an fito da shi sun manta ba akwai sharaɗa na shekaru kaga wani dan rago a ta ya kafu zuru ne da gangan wasu ba su sani ba a dinga sayo da mutane sai su wailan ya sakai shari'a ta kawo dokoki shine in za ka yi layya da abin da ya shafi akuya ko ɗan tauri sai ya kai shekara guda abin da ya shafi tinkiya ko rako sai ya kai wata shida abin da ya shafi raƙumi sai ya kai shekara biyar abin da ya kai saniya sai ta kai shekara biyu to za ka wannan bai bota uku ba an kawo shi ayyana ayya dan fara ka san ai to mutane ba su fahimci hukuncin layya bane ban san sai bai san dai me yake damun mutane ba insha Allah akwai hukunta hukunta kila su zo ranar idi wanda suka sabi ainihin layya kuma insha Allah muna sanarwa cewa kamar yadda muka saba za a tada sallar idi ranar idi a wannan masallaci karfe 8 na sallah babba sunna shine dama sallah karama a ɗan jirgin tada sai muke yin idi karfe 8 da rabi babban sallah kuma su ake a gaggauta wannan shine sunna da yawa mutane ba sa bambance wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake so haka yayi karamar sallah saboda babu zancen yanka to an fito a ɗan jinkirta sallar rana ta ɗan fito ba a so a yi ta da wuri saboda mutane an yi buɗe baki an yi kaza an sha azumi to a ɗan ɗaga ta ita kuma babban sallah an fi so a gaggauta a yi da a gaggauce saboda me mutane su je su yanka abin dabbarsu in an yanka su yanka in liman ya yanka su yanka in liman bai yanka ba Allah ya ji kanwar sarkin Kano Allah saka masa Allah ya ji kanka ko sarki Suleiman ne ko waye ta kiye malam masu tsoron Allah waliye ya zo wata sallah saboda dama imamukun amirukun ne sarkinku shine limamu aka zo sallah wanda ya zo bai zo ba shi da rago aka tsaya turko turko sai ya kace me yake ana ana ce Allah bai hore mu ba yace kowa zai yanka mun abin da yake to haka ne in ka zo shi ma limamin ka bai zo da ragon ba to shikenan in yi sallah zaka iya zuwa ka je ka yanka Allah ubangiji karbi ibadojin mu Allah ubangiji dukkanin alkhairi da suke ji waɗannan kwanaki Allah ka sada mu da su ka san mu Allah ka ba mu zama lafiya Allah ubangiji ka zaba mana shugabanni na gari Allah ubangiji ka sa Najeriya ta dauka da mun gyara Allah dukkanin miyagu da suke wahalar da mu Allah ubangiji kai mana maganin su Allah ka yalwata arzikin kasar mu ka sa kowane talaka ya zo yana mora arzikin kasar nan Allah ubangiji ka kawo mu dukkanin albarka da alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qumu ila salatikum yarhamukum allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح ولا قيامة الصلاة ولا قيامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
سوى اليدو تبصوا لا تختلفوا وصلوا الغرض.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منفكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
والبدن جعلناها لكم من شعائر
وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله